يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya kallon wannan shirin ne akan gidan talabijin na Rahma TV da kuma gidan radio na Rahma dake nan jihar Kano a mita 97.3 a zangon FM. Sai kuma gidan Radio Rahma ke Abuja akan mita 104.1. Za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ne ta kan lambobin waya da aka saba na hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne ta 3 ga watan Zulkaada na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 13 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Kuma muna tare da Sheikh Malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shara da addinin Musulunci ta Jami'ar Baro da Kanan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sidira Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akan kallon. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwan mu masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Abd ibn Humayd daga Abi Shuraih Al-Khuzai radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito wajenmu sai yake cewa abshuru innakum latashhaduna an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, qalu na'am. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito gare mu sai yake cewa ku yi albishir, albishir dinku, albishir dinku, shin kun shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala? Suka ce eh ya rasulullah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, inna hadha alqur'ana tarafuhu bi yadillahi wa tarafuhu bi yadikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan alqur'ani sababun tarafuhu bi yadikum bi yadillah, yake cewa igiya ce wadda gefanta yana hannun Allah, wa tarafuhu bi aidikum, gefanta ɗayan kuma yana hannunku ne, fatamassaku bihi, don haka ku kankame wannan igiya, ku kankame wannan alqur'ani, fa innakum lan tadillu wa lan tahlaku ba'dahu abadan, domin ba za ku bace ba kuma za ku halaka ba bayan sa har abada. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da sauran nusus na shari'a waɗanda suke nuna girman sha'anin alqur'ani a rayuwar musulmi. A wannan hadisi za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙara jaddada wa sahabbansa albishir, tunda dai har suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na Allah da Allah ya aiko musu, wanda wannan shi ne a hanyar shiga musulunci, to sun tabbatar da wannan su musulmi ne, to sai yake musu albishir da cewa ga alqur'ani nan igiyar Allah ne. Allah subhanahu wataala ya sifanta alqur'ani da cewa igiyar sani, fa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku rike igiyar Allah gaba ɗayan ku, kar ku raba igiyar Allah, tace alqur'ani da abin da ya kunsa na shari'ar musulunci ku rike wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'ani fa innal qur'ana sababun alqur'ani igiya ce tarafuhu bi yadillah igiya ce wanda gefanta guda yana hannun Allah subhanahu wataala wa tarafuhu bi aidikum gefanta guda kuma yana hannunku wato ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani igiya ita ce hanyar da za ta sada ku da Allah subhanahu wataala kamar a sanya igiya wanda ake takawa ko ake kamawa akai koli inda ake so aje to duk wanda yake so ya sadu da ubangiji subhanahu wataala to ga hanyar nan Allah subhanahu wataala ya saka wannan igiya cikin alqur'ani shine hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma hanya ce wacce ba ta igiya ce wacce ba ta tsinkewa Allah subhanahu wataala ya sifanta igiyar sa cewa igiya ce wacce ba ta tsinkewa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha Allah ce duk wanda ya kafircewa dukkan wani abu da ake bauta ba Allah bai riko da yayi imani da Allah to ya rike igiyar bil urwati al-wuthqa da igiya mafi karfi lam fisama laha wacce ba ta tsinkewa saboda igiyar Allah ce wacce ba za ta taba tsinkewa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa ya hori sahabbansa da cewa fatamassaku bihi haka ku ci gaba da riƙe alqur'ani kankam haka ce ku riƙe alqur'ani ana nufin ku karanta shi ku fahimce shi ku yi aiki da shi riƙe alqur'ani abin da yake nufi kenan karanta alqur'anin da fahimtar ma'anoninsa da kuma aiki da dokokinsa idan mutum yayi wannan to ya riƙe alqur'ani da ladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salat inna la nudhi'u ajra al-muslihin wadanda duk suka rike littafin Allah suka tsayar da sallah to tabbas Allah subhanahu wataala baya tozarsa aikin wadanda suke masu neman gyara ne saboda haka Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan haka kuka rike shi fa innakum lan tadillu wa lan tahlaku ba'dahu abadan ba za ku taba bacewa ba kuma za ku taba halaka ba gabanin sa har abada ba za ku bace ba kuma za ku halaka ba wannan ba za ku halaka ba yana nuna cewa idan har za ku saki alqur'ani to za ku bace kuma za ku halaka wanda duk ya bace to ya halaka zai halaka ta hanyar shiga cikin bin hanyar shaydan wanda hanyar shaydan halaka ce sannan kuma zai halaka ta hanyar shiga cikin wasu fitintunu wanda za su hana masa jin daɗin rayuwarsa ta duniya ballantana kuma aka je lahira zai haɗu da halaka wacce take ita ce mafi muni to alqur'ani shine yake ba wa mutum kariya daga bata kuma shi yake ba shi kariya daga fadawa cikin halaka musulmi matukar za su rike alqur'ani wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya kirawo shi zikrun mubarakun cewa alqur'ani zikiri ne ko ambato ne wa'azi ne mai albarka Allah ya kirawo shi da cewa Qur'ani littafi ne wanda yake gagaraba da inna la kitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid cewa Qur'ani la yatihi al-batil min bayni yadayhi barna bata zuwa masa ta gaban sa wala min khalfihi ko ta bayan sa tanzilun min hakimin hamid sauƙaƙƙe ne daga wanda yake mai hikima kuma shaibu wannan Qur'ani da Allah subhanahu wataala ya kirawo shi haske ya ayyuha qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ala ce kace ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangijin ku mun saukan muku da wani haske mabayyani shine alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa ruhi ne nulqir ruha min amrina ala man nasha'u min ibadina lati muna yin wahayin muna aiko da wahayin mu wahayi din nan shine abin da Allah yake aiko annabawa da shine abin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani to kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarin mu shine alqur'ani sannan ubangiji yace walakin ja'alnahu nuran mun sanya alqur'ani ya zama haske ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske yazo muku daga Allah kuma da littafi wanda yake mabayyani saboda alqur'ani haske ne kuma alqur'ani shine yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, shi yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya. Mutum ba zai san gaskiya ba, ba zai san ya take ba, ba zai san ƙarya ba ya take sai in yana karanta alƙur'ani ko ana karanta masa alƙur'ani. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi. Al-furqan shi ne alƙur'ani. Allah ya ce godiya bin albarkatun sa cin yawaita wanda ya saukar da al-furqan shi ne alƙur'ani, wanda yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Allah ya ce wa anzala al-furqan, Allah ya saukar da al-furqani. Al-furqani shine abin da yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya, yake rarrabe tsakanin bata da shiriya, yake rarrabe tsakanin haske da duffai, yake rarrabe tsakanin ainihin shiriya da bata. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bayar da wannan al-Qur'ani, ya saukar da shi ga wannan al'umma domin zabin da yawa wannan al'umma da ya bata wannan littafi wanda babu kamar sa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu suwa ba, wato mutum biyu su kadai ne ake ya halatta a yi musu hasada, wato kai fatan ina ma kai ma ka zama kamar su. Mutum biyu ne ake so kai musu kai irin wannan fatan ina ma a ce kai ma ka zama su ko kai ne su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa ala sinataini, abubuwa ay khaslataini sinataini, abubuwa guda biyu, halayya guda biyu su ne kawai ya kamata dan adam ya rika hasada ina ma shi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun atahu Allahu al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-layl, mutum da Allah ya bashi al-Qur'ani yana tashi tsakar dare yana karanta shi. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layl, ko yatasaddaqu bihi ana al-layl wan nahar, da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya yana bada ita sadaka dare da rana. Waɗannan su ne ake buƙatar kai ma kai fatan ina ma kai ne su. Daga ciki akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi al-Qur'ani. Al-Qur'ani shi ne littafin da ainihin komai a cikinsa shiriya ce, komai a cikinsa shiriya ce. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, lace lalle wannan al-Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya da take mafi miƙewa totar. Wato al-Qur'ani abinda yake nuna wa hanya ce mai kakkiya wacce babu kwane-kwane a cikinta, babu kwazazzabo, babu ramuka, babu wani abu da zai jefa mutum cikin halaka. Allah ya sa wa lam yaj'al lahu iwaja, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja, godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya saukar wa bawansa littafi ko bai sanya masa wata karkata ba. Saboda babu wani abu karkatacce a cikin littafin Allah. Dukkan wani bangare na rayuwa da dan adam yake buƙatar ya sani ko ya nemi ya kamata ya gudanar da shi, al-Qur'ani ya kunshi wannan. Wahalar suka samu masana waɗanda za su sanar da kai ya al-Qur'ani ya bayani waɗannan abubuwa. In kana magana ta zamantakewar dan adam da dan adam dan uwansa, al-Qur'ani ya yi maganar wannan zamantakewar tsakanin dan adam da ubangijinsa mahaliccinsa, al-Qur'ani ya yi maganar wannan. In kana so ka ji ya dan adam ya kamata ya alaka da irin halittun da Allah ya kewaye shi da su, ya kewaye shi da halittar sama da ƙasa da ruwa da teku da halittu na dabi'a da suke kusa da shi, yaya rayuwarsa ya kamata ta kasance da waɗannan abubuwa, waɗannan abubuwa ya kamata ya samu na darussa daga waɗannan halittu. Duk al-Qur'ani ya ja hankali akan wannan. Haka nan in al'amarin siyasa da mulki ne da tafiyar da sha'anin jama'a, al-Qur'ani ya yi maganar siyasa ciki cike da hikima da adalci. Kana maganar magana ce ta tattalin arziki da yadda ya kamata dan adam ya kula da abinda Allah ya bore masa na dukiya, da yadda zai kamata ya kashe ta, da yadda ya kamata ya amfani da ita wajen gina rayuwarsa da ta al'ummarsa da ta jinsinsa. Al-Qur'ani ya yi magana akan wannan. In kana so ka ji yaya zamantakewa yake tsakanin miji da mata ko da tsakanin uba da ƴaƴansa, ka bincika al-Qur'ani duk ya shimfida yadda ya kamata rayuwar aure ta kasance, yadda ya kamata kowa ya san haƙƙinsa da haƙƙin miji da haƙƙin matar da haƙƙin ƴaƴan da za su haifa da haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu. Duk al-Qur'ani ya shimfida waɗannan bayani, kuma ya zo da shiriya da tafi kowace zama shiriya za ta zama ta gina ɗan adam gini wanda yake mai kyau. Hakanan idan ana magana akan sha'anin alaka da wasu mutane waɗanda ba a zaman lafiya da su, wato alaka ta yaƙe-yaƙe, al-Qur'ani ya faɗi yadda ya kamata a tafiyar da wannan alakar. Ana magana ne akan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai wanda ya kamata ɗan adam ya siffanta da su, Al-Qur'ani ya kunshi wannan fage yayi bayanin sa dalla dalla. Haka nan dukkan wani abin da kake tunanin dan adam yana da buƙatar sa. Yana buƙatar ya sani ko kuma a rayuwar sa dole sai da shi. To babu shakka Al-Qur'ani yayi nusarwa ya nuna ko ta hanya karara ko kuma ta wasu isharori. Al-Qur'ani ya nuna wannan. Saboda haka Al-Qur'ani shine littafin da yahdi lillati hi aqwa. Wato yake shiryarwa zuwa ga hanya wacce take mafi miƙewa. Don haka duk wanda zai zaci cewa Al-Qur'ani wani littafi ne da aka saukar da shi shekara 1400 baya, saboda haka ya riga ya gama aikin sa lokacin da yake sauka, akwai wasu abubuwa da babu, yanzu kuma an samu wasu abubuwa dan adam ya saki gane wasu abubuwa da bai san su ba, dan adam ya ƙara samun wasu ilimi na rayuwa, don haka Qur'ani ya kamata a jingine shi. Saboda babu shakka jahili ne ko bai san zuciya, jahili ne bai san Al-Qur'ani ba, bai san menene Al-Qur'ani ya kunsa ba, ko kuma mutum ne mai san zuciya wanda yake kira zuwa ga san zuciyarsa ba wanda yake son gaskiya ba. Amma waɗanda suke masana Al-Qur'ani sun san da wannan kuma suna karantar da wannan. Don haka idan dan adam ya saki hanyar Al-Qur'ani to babu shakka zai halaka. In kuma har zai rike Al-Qur'ani to shikenan ya samu rayuwa wacce ke mai kyau. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi ruhi, ya kira shi ruhi, inda aka san gangar jiki ba za ta da wani amfani in babu ruhi a jikinta. To a ce ga gangar jiki amma an zare ran, to shikenan. A kowane irin al'umma ne aka ce gangar jiki ba rai, to shikenan wannan gangar jiki sai dai a yi tunani ya za a rabu da ita lafiya, ko dai ta hanyar abin ne kamar yadda musulmi suke yi, ko ta hanyar ako ne kamar yadda wasu suke yi. To kaga ya nuna cewa ashe ruhin nan shine mutumin, duk ilimin sa, duk matsayin sa, duk girman sa, da an zare ruhin shikenan sunan shigawa. Kuma kokari za a yi da masoya da na kusa da dangi za a ga an rabu da wannan gawa gangar jiki. To Qur'ani shine ruhi na al'umma, shine ruhi na dan adam. Da zarar mutum ya rasa Al-Qur'ani to wannan mutum ya zanto kamar gangar jiki ne babu ruhi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran kafiri matacce, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Abu ga malamai suna cewa yana fitar da mai rai, ma'ana musulmi daga kafiri, daga wato mu'mini daga kafiri, ko kuma wa yukhrijul hayya minal mayyita minal hayy, ko ya fitar da wanda yake kafiri ne daga mu'mini, kamar yadda Allah ya fitar da dan annabi Nuhu daga cikin tsatsan annabi Nuhu, gashi kuma shi ba mu'mini ba. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yana yin wannan. To Allah subhanahu wataala yana kiran wanda yake ba musulmi ba, ba mu'mini ba, wanda bai imani da Allah da manzansa da Al-Qur'ani ba, yana kiran shi matacce, cewa wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathalu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Shi yanzu wanda yake matacce muka raya shi, arifin kafiri Allah ya bashi ya sa masa musulunci, ya karbi musulunci, ya yadda da Al-Qur'ani, kaga ya dawo mai rai, muka raya shi, muka kuma sa masa haske. To da a cikin duhu yake tafiya, yana fagamniya, bai san inda ya sa gaba ba, ba wata manufa, ba wata kyakkyawar manufa ta rayuwa. To sai muka raya shi, muka sa masa haske, zai zama ɗaya da wanda yake fi dhulumat, yana cikin duhun kafirci, yana cikin duhun bata, yana cikin duhun munafici, yana cikin duhun muyagun ɗabi'u da zalunci, zaluntar kansa ko zaluntar na kusa da shi. Muka raya shi, muka fito da shi daga cikin waɗannan dufai, muka sa shi a cikin haske, zai zama ɗaya da wanda yake cikin dufai, laysa bi kharijin minha, ba zai taɓa fitowa daga ciki ba. Saboda haka Al-Qur'ani shine gatan musulmi a duk inda yake. Wajibi ne mu rubuta wannan littafi, mu karanta shi, mu karantar da shi, mu koyar da ƴaƴanmu, mu ba su kulawa ta musamman wajen sa su su yi hadda Al-Qur'ani, wajen sa su su fahimci Al-Qur'ani. Mu riƙa karanta Al-Qur'ani akai akai, mu riƙa bitar sa, muna sanin ma'anonin sa, wanda ita ce rayuwarmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar muka yi wannan ba za mu bace, ba za mu halaka ba. Wanda yana nuna halaka da bacewa suna tattare da watsi da Al-Qur'ani da ainihin rashin kula da shi ko rashin aiki da shi. Allah subhanahu wataala ya samu dace.
Amin su amin. Malam Allah ya saka da alkhairi. Tambayarmu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam, wasu suna dagewar cewar babu riya a cikin azumi, to kuma akwai masu fitowa su yi ta nuna damuwa don a san suna yin taɗawoyin azumi, da kuma mai ba da labarin jiya taɗawoyin nan na azumi ya ba shi wahala, dan a sani cewa shi jarumi ne mai yawan azumi. To wannan abin da suka yi akramaka laika cewar me za a kira shi tunda an ce babu riya a cikin azumi, daga Abdu Bello daga jihar Bauchi.
Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rawaito hadisi daga Allah subhanahu wataala, abinda ake cewa al-hadith al-qudsi. Allah yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi, azumi nawa ne, ni kuma ne yake ba da sakamako a kansa. Wannan tasa Imam Ahmad yake cewa riya ba ta shiga cikin azumi. Imam Ahmad yake cewa riya ba ta shiga cikin azumi saboda abinda ake dubawa shine shi mai azumi, in dai har azumin yake yi kuma ba wani abu yake yi ba, ba yadda za a yi zai ware shi kadai ya shiga ɗakin da yafi kowane duhu ba kowa tare da shi, ba zai ci komai, ba zai sha komai ba. Inda a ce ba dan Allah yake ba, to da sai ya ce sha, kaga yana azumin gashe lokacin da ba kowa ba, abin nan bai ci ba bai sha ba. Idan aka ce riya ba ta shiga cikinsa, ana nufin wannan, ana nufin al-galib, wato galibi azumin riya ba ta shiga cikinsa ba, musamman kuma azumin Ramadan. Azumin Ramadan riya ba ta shiga shi ba. Ta yaya riya za ta shiga azumin Ramadan? Saboda azumi na Ramadan kowa yana yin shi. Yanzu misali mutum ne kawai da safe da Ramadan ya fito ya ce jama'a ta kutaho, azumi nake yi, wallahi ni azumi nake yi. Kaga wannan ba wani abu, sai ba dai ba mutane dariya, to wai ba azumi, ai ko ma azumi yake yi. So a lokacin ba wani abu da zaka ga mutane har ka birge su, har ka ji ka dauke ka wani abu, don haka me yasa kai wata riya anan? Saboda shi azumin Ramadan kasance kowa a lokacin da ake azumin da shi yake yi, babu wani abu da zaka yi na riya, kowa ma yana yin sa. Yaro karami zai ga dan shekara 10 kasa da haka, sai ka ji kai yana nan azumi, to menene na birgewa anan? Kaga ba wanda zai fito yi wannan dan wai shi a sani yana azumi. Amma azumin nafila riya za ta iya shiga cikinsa. Azumi na nafila riya za ta iya shiga cikinsa, yayin da ya zanto duk inda ya zauna zai kai ni azumin nan yana yau, azumin nan na ai alhamdulillah, ni kaga bai yiwa a ce Litinin ko Alhamis ban yi azumi ba, ka ina ai alhamdulillah. To kaga wannan dole yana yi ne, yana fada domin a san cewa shi mutum ne mai yawan azumi, mai yawan ibada da kusantar Allah. So azumi zai iya shiga cikin su. Kila magana Imam Ahmad zaka dauke ta ne a matsayin azumi na Ramadan, yana magana kan azumi Ramadan, cewa babu wata fuska da riya za ta shigo cikin azumin Ramadan, saboda wani abu ne da a lokacin da kake fadar kana yi kowa ma shi yake, da yaro da babba da namiji da mace da namiji da tsoho da wanda yake matashi, kowa yana wannan azumin. Saboda ka ba wani abin birgewa har da zai sa kai riya a ciki, ko kuma yanzu ba ana nufin galibi mutane ba su suka yin riya da azumi ba kamar yadda suke yi da sauran ayyuka na ibada.
To sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam yana neman karin bayani ne akan hadisin da yake cikin Umdatul Ahkam babin zakatul fitr, yace ya fahimci hadisin kamar yana nuna cewa alkama ta fi sauran abinci daraja, kuma idan mutum zai yi fidda kai da alkama to zai ba da rabin kwano ne, wato rabin sa'i akan kowane mutum. Sako daga Muhammad Hadija.
Ina zaton kwatakila yana nufin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuti az-zakata sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib. Annabi ya umarce mu, ko mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna fitar da zakka daga sa'i daya, wato mudu hudu, min ta'amin na abinci. Abinci anan dabino ya shiga ciki, da abinda yace in suka itlaqin ta'am a lokacin nufin dabino, ko kuma mudu hudu sa'i guda na sha'ir nau'i ne na alkama, ko kuma mudu guda na cikui, san cikui, ko kuma mudu guda na afwan, sa'i guda ba mudu ba, ko kuma sa'i guda na cikui, ko kuma sa'i guda na abin nan na zabibi, wato busasshen inabi. To lokacin da sai yake cewa falamma ja'a muawiya wa ja'atis as-samra, as-samra wani nau'i ne na na alkama da ake kawo shi daga Sham, wato alkamar da ake kawo ta daga kasar Sham. To lokacin Muawiya, sai Muawiya yake ganin cewa, sai yake cewa ni ina ganin in aka bada rabin, wato aka bada mudu biyu rabin sa'i zai isa. Muawiya sai yake cewa ara anna muddaini min hadhihi annahu yakfi muddaini min hadhihi aw kama qal, ti ina ganin mudu biyu na wannan nau'in alkamar da ake kawo mana da take zuwa daga Sham, in aka bada ita za ta isa, watakila ko saboda kenta ko saboda aukinta ko wani abu irin wannan. Shine sai Abu Sa'id al-Khudri yake cewa amma ana fala azalu ukhrijuha kama kuntu ukhrijuha fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ni dai zan ci gaba da bada muru hudu din nan kamar yadda nake yi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri yace ba zan canza ba ko da za a samu wata alkama da ta fita mu kyau. Wannan shine mafi yawan malamai suka tafi akan su, cewa komin kyan alkama, komin kyan abin da za a fitar, to za a bada wannan sa'i guda mudu hudu din, wato ba za a rage ba. Abu Hanifa shi ya saba wa sauran a'imma, yake ganin idan ya zanto albur, wato alkama ce irin wadda take mafi kyau, ita wannan ana iya bada mudu biyu ta zan a makwafin mudu hudu din. Amma dai shi Abu Sa'id al-Khudri ya saba wa ijtihadin Muawiya, wanda shi ma ijtihadi ya ba nasi bane don cewa ya ara anna muddaini min hadhihi yakfi, ina ganin aka bada mudu biyu na wannan zai isa, saboda ra'ayinsa ya faɗa. Wanda Abu Sa'id al-Khudri shi kuma a lokacin ya nuna mutum ya bayar da hudu din kamar yadda yake a lokacin Annabi, shi ya fi, ko da kuwa bai nuna ya saba wa Muawiya kan cewa bai yi ba, amma dai ya nuna cewa ba haka ya dace ba, musamman ma don gudun kada mutum ya je ya kasa bayar da abin da shi ya dace a ce shi ya wajaba a kan sai bayar, ya bada mudu biyu alhalin hudu din nan shi aka ce bayar. Saboda shi ne abin da hadisin yake nunawa, hadisi ne wanda ba wai Annabi ne ya faɗi haka ba, ijtihadi ne na Muawiya radiyallahu anhu.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam, ko kuma take cewa ta shi azumin watan Ramadana ne guda 9 bata rama ba, sai kuma tazo ta yi sittu Shawwal. To daga baya sai ta jefa tawa cewa duk wanda bai samu cikakken Ramadan ba, to ba zai yi sittu Shawwal din ba. Sai take tambaya malam, za ta iya mai da wannan sittu Shawwal din da ta yi a matsayin wani daga cikin ramuwar da ake binta?
Ba komai, sittu Shawwal din ta yayi sai ta yi kokari ta rama. Amma ba zai yi wa sita Shawwal ya koma farilla, shi sita Shawwal nafila ce, nafila ba ta rikidiya ta koma farilla, abinda ka yi shi da niyyar nafila ba za ka dawo ba ka ce to na mayar da shi farilla, wannan ba za ta yi ba. Nafila wani abu ne da bai zama dole ba, ka yi ne domin ka kara samun lada doriya akan wanda kake da shi. To abinda bai zama dole ba za ka mai da shi ya koma farilla ba, ba za ki mai da shi wannan ba, ko ba kin ce kin mai da shi ba zai koma ba. Saboda haka sai ki azumin ki wancan kuma sai ta Shawwal, muna fatan Allah ya karba a haka.
Kafin mu dora cikin tambaye namu, akwai karin bayani da malaiki
a jiya lokacin da nake maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda ya rike kirkin su da kuma bai manta ba, nace Ali ibn Hatim, abinda nake so in faɗa a lokacin al-Mut'im ibn Adi shi nake so in faɗa, sai nace Ali ibn Hatim. Al-Mut'im ibn Adi mahaifin Jubair ibn al-Mut'im.
To akwai tambaya ta zo daga wanda yake cewa malam, shin ya halatta ya ba wa mutum zakka sannan ya tambaye shi ya biya shi bashin da yake binsa?
Zamiya wajen zakka baya halatta. Ita zakka wani abu ne da aka ce haƙƙi ne na talaka da yake cikin dukiyar mai wadata, mai dukiyar mai dukiya. Allah subhanahu wataala ya ce in lokacin bashi ka bashi kayansa. So abinda wasu mutane suke yi na biya wa kansu basu suka da suke na wasu akan basu sukan su akan wasu ta hanyar zakka, wannan dabara ce ta kada bashin su ya salwanta a hannun waɗanda suke fitar da zakka da sunansu don su rike kuɗinsu. Wannan ba halatta, malamai duk sun yi magana akan wannan hila ce, dabara ce, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bada labarin Yahudawa da Allah subhanahu wataala ya haramta musu a cin kitse sai suka rika narka shi, sai su rika sayar da shi narkakke ana yin ana shafe da shi ko kuma ana zuba shi a cikin jiragen ruwa ko kuma fatu ana shafe fata da shi wato da aka haramta musu ci lamma harrama Allahu alaihim aklahu azabuhu sai suka narkar da shi ai kaga dai yace akai kasu ci to basu ci ba to wannan ita ake kira hila wadda dabara ce dan ka kauce ma wani abu da Allah ya shar'anta maka haramun ne mutun ya dauki zakka amma sai ya kirawo wanda ya san yana bin shi bashi sai ya ce to daman ina bin ka bashi to ga zakka daidai bashin nake sai kuma yake kaga kenan shi dukiyarsa bata tabu ba kuma bashin sa da yake bi bai bula ba wannan baya halatta malamai sun yi magana akan wannan kuma duk mutumin da yake wannan tabbas sai sani in ma wani ne ya masa gurguwar fatawa akwai wanda suke bibiyar waɗanda su ba su gurguwar fatawa saboda su kauce wa wani abu na shari'ar Allah da san zuciya to ka sani cewa zaka tashi cikin ranar gobe kiyama cikin waɗanda ba sa zakka ka nemi kai balli kuma a gaya maka ai ka je an faɗakar da kai wannan kuma da ya maka wannan fatawar ba zai karbe ka ba ba zai kwace ka ba a gaban Allah saboda haka in zaka fidda zakka ka fitar ka ba ma wanda ya kamata ka bashi in ka ba ma wanda kake bi bashi ya ga zai biya ka bashin ka sai ya biya ka amma ka kiba wa kowa sai wanda kake bi bashi ka kira shi dan kawai ka bayar da dukiyar ka cikin kayan lalitar ka shi kuma bashin ka bai bula ba wannan yi wa Allah dabara ne baya halatta saboda haka ba za ka ba mutum ba ka ce to biya ni bashi na a'a in ka bashi shi in mutum ne mai hankali zai biya ka bashin ka ko da baka tambaye shi ba
to ne mare akan zakka ne yake cewa mallam menene zai kasance yadda zakkar gidan bulo za ta fita yace za a da ni har da injinan da ake buga bulan da su duka
a'a ba za a hada da injina ba in ana tifofi da ake dauko yashi ko ake daukan motocin da ake daukan bulo din duk ba za a hada da su ba shi bulo din da ake da shi a kasa in akwai shi a buge kadara ce saboda an tashi za a lissafa na nawa ne nawa ake nawa ya shiga cikin lissafi amma injinan da ake buga bulo da sauran kayan aiki da motocin da ake amfani da su duk ba za a sa cikin lissafi ba
to shi ma ne ke cewa mallam shin yaya zakar gidajen haya da wanda baya haya da su wanda amma ya mallake su za ta kasance
to ba sai akai suka zama gidajen haya ba ko baya haya da su
abin nufi yana nufin akwai gidajen haya da kuma wadansu gidajen da su kuma baya haya da su idan ya tashi fitar da zakka
idan ba na haya bane wato yayi su ne ko ne iyayensa ko watakila dan ya babu wasu su zauna cikin dangi wannan ba zai musu zakka ba amma in yayi su ne dan su zama kadara in ya gina su dan su zama kadara wata rana zai iya dauka ya sayar zai lissafa su cikin dukiyoyin da zai ba zakka in kuma yayi su dan haya amma ba a samu wanda za a zuba hayan ba amma dai yayi su dan ya sa haya to ita kuma haya zuwa ne wasu sun shiga sun tashi wasu ba a samu wanda su shiga ba wanda ba zai fitar musu da zakka ba indai da wannan manufar ya gina su amma in ya gina su ne ya aje a matsayin kadararrunsa ko ya gina su a matsayin ya bayar haya amma kuma bai bayar in bai bayar haya ba za su shiga ba in kuma ya gina a matsayin kadara ne to za su shiga in kuma ya gina ne a matsayin ƴaƴansa ko ya aje wasu daga cikin baki ko wani abu wannan ba zai fitar musu daga zakka ba
to wannan kuma tambayar su game da layya ne yake cewa za su iya siyan sa su biyar a matsayin layya kuma gidansu daya uwa daya ba daya idan suka yi hakan layya su tayi
abin da yafi ya kamata su sayi raguna kowa ya yi da nashi wannan zai fi lada wasu malaman suna cewa babu laifi su yi tarayya idan ya zanto kwanansu daya abincinsu daya amma dai wannan ba a san shi ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tarayya a cikin hadaya ne ba a cikin laifi ba
to sai mai tambaya ta biyu ta gaba yake cewa shi wanda aka yanka wa layya ko kuma wanda zai yanka dabbar layya ya tabbata a suna cewa sai ya ambaci sunan wanda zai yanka wa din yayin wannan yanka
shi in za a yanka sunan Allah ake kira ba wani ba a kiran sunan wani in za a yanka sai da ka kira sunan Allah shi ne abinda annabi ya yi bismillah Allahu akbar haka aka ce annabi ya faɗa da zai yanka abin layyarsa samma Allah wa kabbar ce bismillah Allahu akbar in ka yanka kuma addu'a da zaka yi in ka ce Allahumma taqabbal hadha minni ko Allahumma taqabbal hadha min fulan wa ali fulan kamar annabi Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad Allah ka karbi wannan daga Muhammadu da iyalan Muhammadu da al'ummar Muhammadu. Wannan ba wajen yanka ake faɗa ba, wannan ba in yanka shi wajen yanka bismillah ake faɗa. Saboda in raguna nawa ne zaka yanka, Allah ya san na suwaye, ya san dalilin wa za a yi wannan yankin. Saboda babu buƙatar a kira sunan kowa.
To sai ne yake cewa mallam, menene hukuncin ɗan tayi na cikin saniya wanda aka yanka uwar saniyar daga baya aka cire tayin? Shin yankan uwar da aka ya isa ko kuwa shi ma ɗan tayin sai an yanka shi daban?
A'a, wanda aka yanka uwar a lokacin zakatul ummi zakatu janini, janini in aka yanka uwar shine yankar abin da yake ciki, ba sai an sake yanka shi ba.
Wannan shi kuma yace yana son ƙarin bayani akan liman wanda yake da saurin karatun tahiyya, shin babu matsala ga mamansa koda ba su kammala tahiyyar ba su yi sallama?
To ban san me yake nufi da saurin karatun tahiyya ba, ma'ana ba za a iya kaiwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wanda zai wahala a ce mutum yana tahiyya ba iya tsaya kawai yana nuna tahiyyar da yake, ko dai cin kaca yake mata, ko kuma baya tahiyyar yadda ya dace. Amma dai zai tahiyya za a iya samu a kai koda iyanan ne, in har za a iya kai iyanan shi kenan. Amma ba za a kai iyanan ba, an zo ya ibadillahi salihin ko ana cikin ma kafin a zo nan ya yi sallama, to wani akwai matsala, sai a nan baha shi a faɗakar da shi.
To sai wannan yake cewa mala, idan miji ya saki mace kafin ta gama idda, shin sharaɗi ne idan zai mai da ita sai da izininta, ko kuwa zai iya mai da ita ko ba ta so?
Shi miji shi yake da haƙƙin mayar da matarsa. Allah ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Allah ce mazajensu suke da haƙƙin su, suka fi haƙƙu, su suka fi cancanta su dawo da matarsu in har suna nufin wato gyara ne. Saboda haka miji in har zai yana nufin zama da matar shi ya daidaita al'amarinsu da ita, shi ne yake da haƙƙin dawo da ita. Saboda haka baya buƙatar yardarta ko yardar iyayenta, kamar yadda wasu zaka ji suna ba su yarda ba ko iyayensu ce ba su yarda ba, duk wannan magana ce ba ta da gurbi. In dai har ya ce ya dawo da ita ta dawo, sai dai kuma a nemi saki in ba a san zama da shi ta wata hanyar daban, amma dai ta kuma dawo ba a matarsa.
Wannan yace ina tambaya ne dangane da hadisin da ya magana kan cewa limamin juma'a ya rika takaita hudu ba sannan a tsawaita sallah, shine ke neman ingancin wannan hadisi?
Hadisi ne sahihi, yana cikin sahih Muslim, hadisin hadisin da Ammar hadisin Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama yace Ammar ibn Yasir ya yi mana sallah ya takaita, ya yi wani huduba ya takaitacciya amma kuma cike da ma'ana, sai muka ce ina ma ka ja numfashinka, walau kunta tanaffasta laqad aujasta wa ablaqta falau kunta tanaffasta, kai mana huduba gamsasshiya kuma takaitacciya, ina ma ka dan ja numfashinka kadan, wato ka dan tsawaita. Sai ya ce ai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ma'innati fiqhi ar-rajuli tula salatihi inna min ma'innati fiqhi ar-rajuli tula salatihi wa qisara khutbatihi wa inna min al-bayani la sihra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamar ilimin mutum shine tsawon tasalla da kuma takaita huduba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin Jabir yana cewa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallar sa yana takaita tsaka, yana tsakaita ta wato tsaka tsakiya ce, haka nan hudubar sama tsaka tsakiya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ubarni da cewa wa musu abin nan sahabbansa su yawaita ambaton Allah, su kuma guji yawan surutai marasa kan gado, sannan kuma su kasance masu tsawaita sallah da kuma takaita huduba. Saboda yana daga cikin abin da ake so ga liman, kada ya zanto mai tsawaita huduba fiye da yadda ya wuce iyaka. Yadda za ka ga wasu limaman mutum ya awa ɗaya yana huduba, wani ma ya wuce awa ɗaya, wanda aka ce ya awa biyu, daga wannan ya saba wa koyarwa ta baki sallallahu alaihi wasallama. Ana sai zanto huduba mutum ba ta yi tsawo ba, ta yadda mutane ba za su kosa ba, ba za su gaji ba, musamman a yanzu da ake yawanci ake sallah wasu a rana, na zafin rana, to ba daidai bane mutun ya saki baki ya ta surutu, mutane suna cikin wani yanayi da ba za su iya tashi ba kuma.
To sai ne yake cewa mallam yaji cikin karatunka na Alwabilus Sayyid ka fadi wata addu'a da idan mutun yana cikin fargaba musamman cikin dare lokacin da wani abu ya razana shi zai iya yin ta dan samun waraka. تعوذ بكلمات الله التامة من غضب عقابي وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. To sai ne kace mallam shin wanda yake samun fargaba da bugun zuciya yayin da yake cikin jama'a ko kuma yin magana a taron jama'a ko kiran sallah a loudspeaker shin ma zai iya amfani da wannan addu'a don samun sauki ko kuma ko ta addu'a?
Wannan ita addu'a ana maganar tunda yake tsoron wani abu haka ko zai cutar da shi, yana zaune shi kadai a gurin da ba kowa ko yana tafiya a hanyar da ba kowa, yana jin tsoron wani abu zai iya faru masa, shi aka ce addu'a irin wannan. Amma wannan fargaba ta kana magana cikin mutane ko kana jan su sallah ko kana karatu gaban kai na faduwa, wannan duk tsoron kake kuskure ne ko kake kasa yin karatun. To wannan ko ya da yau da gobe shi zai sa ka daina ji, wato yau da gobe in ka saba yi yau da gobe za ka daina ji. Amma ba wai tsoro ne na ko wani abu zai cutar da kai ba, la iyaka kawai kana jin tsoron kada ka zo ka kasa abinda ake zaton za ka iya, watakila ana ta zuga ka ko ana daukan ka wani abu, ka zo sallah kuma ka kasa yin karatu ko ka zo wani jawabi ka kasa cewa komai, to zuciyarka gaban kai ta faduwa. Wannan faduwar gaban rashin kwarewa ne, abinda zai raba ka da shi ba wannan addu'ar ba. Tsayawa ka saba yau da gobe za ka ji ka daina ji.
To wannan yake cewa mallam shin ciwon depression ma'ana na tsananin damuwa da ke zama jiki yana da alaka da sabon da bawa yake, wato sabon da bawa yake wa Allah ko kuwa jarabawa ce? Sannan wace hanya mai lura zai bi ya samu saukin wannan matsala a musulunci?
Babu shakka yawan sabon Allah babu abinda baya haifarwa a rayuwar mutum, zai haifar masa kuncin zuciya da damuwa. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa mutum da ya karbi musulunci yake cewa sharaha Allahu sadrahu afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam, zai Allah ya buda masa kirjinsa da musulunci. Kaga musulunci wato kafin ya shiga musulunci kirjinsa a takure yake, shi ne wannan depression din. Allah subhanahu wataala yana cewa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yuridillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah ke cewa wanda Allah ya nufi ya shirye shi sai ya sa kirjinsa ya fadi ya yalwa, wato sai ya daina jin wata matsuwa da takuruwa da abin nan. Wanda kuma Allah ya subatar da shi ya ja sadrahu dayyqan, kirjinsa sai ya kunci ya zama a takure kamar ana tilasta masa hawa sama babu matattakala. Saboda yana kara hawa sama, oxygen na sake raguwa, kirjinsa kuma na kara takuruwa. Haka yana daga cikin abinda yake kara sa mutum damuwa a ransa, kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala da shiga cikin sabon Allah, duk wanda zai iya haifar masa da wannan. Sannan wasu kuma da abubuwa daban kamar rashin dogaro ga Allah, rashin kyautatawa Allah zato, rashin tuna abinda yake wajen Allah subhanahu wataala na rahamarsa, duk sukan sa mutum ya shiga cikin damuwa. To mutum ne bai imani da kaddara, bai imani da hukuncin Allah ba, bai dauki dogaro ga Allah, ko yana ga zai iya dogara da kansa ko da wasu za su iya masa, nan da duk ya shiga cikin matsala sai kaga ya shiga cikin wannan damuwa. Saboda wannan sabo yana da alaka da wannan.
To sai wanda yake cewa mallam shi a ma'aikata da wurin da yake aiki, mana ne aiki ne a jami'a, yace kudaden da suke bi sai wani ya zauna akai, yace sai sun bashi wani abu kamar na cin hanci shekenan kafin yayi aiki akan takardun da zai fitar da kudin nasu. Yace wadansu sun bayar kuma kudin su tuni yayi aiki akan nasu har sun fito. To bayan kudin sun fito domin yayi yarda da shi, sai yake ce masa idan ya bashi shi ma, wato idan zai kokari kudin nasu fito, idan sun fito sai ya bashi wani abu. To sai ya amince da haka. To yake cewa mallam idan ya girmama wannan alƙawarin da suka yi da shi, ya bashi kudin bayan kudadensa sun fito, ya yi laifi a wurin Allah?
To anan shi na farko dai abin da yake karba akan aikin da wajibi ya yi shi, amma yake ganin sai an biya shi haramun yake ci kuma baya halatta ci da ceto, wato ka ce zaka yi wa musun hanya ko ka shige masa gaba amma dan yarbiya ka, wannan baya halatta, haramun ne. Saboda kudin da yake karba ba halal yake karba ba. Mai haƙƙi idan ya zanto haƙƙinsa ba zai fito ba sai ya bayar da wannan, ba shi da wata hanya da zai iya neman haƙƙinsa sai ta haka, in ba haka ba zai rasa haƙƙinsa. Babu laifi in ya bayar kamar an kwata ne, hukuncin wannan da ya bayar kamar kwatarsa a kai da ƙarfi ba yadda ya iya, haka shi yana ne yana bin shi wannan kuɗi ranar gobe kiyama sai ya amayo masa su. Haka nan kai ma yanzu da ka fide fito maka ba tare da ya karɓa ba, in ya zanto zai iya cutar da kai in baka ba shi ba, kasancewarsa yana wani bigire da watakila gobe za ka ƙara zuwa haƙƙin kai biyu ta hannunsa, to za ka ba shi ne ba don kana so ba, don dai gudun kada ya cutar da kai. Amma in kasancewa ka kun rabu kenan, babu wani abu da zai ƙara haɗa ku, ba wani abu da zai biyo ta hannunsa ya riƙe maka, shi kenan sai ka gyale shi, da daman ba haƙƙinsa zai karɓa ba. Saboda haka babu buƙatar sai ka ba shi, za ka ya danganta da yanayin da kake tare da shi. Idan har za ka cutu nan gaba saboda haƙoƙinka ta hannunsa yake biyowa, to sai ka haƙura ka ba shi, amma shi ya sani cewa haramun ya karɓa, kuma sai ya yi amma ya sura da gobe kiyama.
To ne ke camalan shin ya halatta a ƙona kayan da aka kwace daga wurin ɗalibai ko kuma daga wurin wanda suka shigo da kaya daga waje da aka haramta shigowa da su?
To idan abu ne wanda suke abu ne mara kyau mara amfani, kamar da za a kwace wasu magunguna marasa kyau da kamar su za su yi wa ɗan adam illa, sai a ƙona su, ko wasu abubuwa wanda ake amfani da su yadda bai dace ba sai a ƙona su. Amma in abu ne mai kyau mai amfani ba halatta a ƙona shi, ya kamata a yi amfani da shi inda ya dace amma bai halatta ba.
Wani ga camalan menene matsayin tunawa mutum wani alkhairi da aka yi masa ko kuma wata gudunmuwa da aka bashi a rayuwarsa domin shi ma ya taimaki waɗanda suke ƙasansa, shin wannan zai shiga cikin gori?
Na'am, gori ne. Ai, ba ka iya masa wa'azi ka tunatar da shi sai ka gaya masa ka yi masa? Ba daidai ba ne ka zo kana cewa na yi maka kaza na yi maka kaza kai ma ka yi wa mutane, ka tunatar da shi kawai, Allah masa cewa to kaga yanzu Allah ya kawo ka wannan matsayi kuma mutane suna da buƙatar taimako, don haka kai ma ka tsaya ka ga taimaka wa mutane, ka yi kaza ka yi kaza. Ba dole sai ka gaya masa mai kai masa ba, in wani ne can ya ke gaya masa ba shi wanda ya yi sadakar ba, wani ne can ba shi wanda ya taimakon ba, wani ne can yake cewa kai ma na ji labari wani ya taimake ka, wannan wani abu ne daban, ba shi mai taimakon ne yake faɗa ba, amma shi wanda ya taimakon kuma ya zo yana faɗa da niyyar wai yana masa wa'azi, wannan gori ne. Ba halatta za ka iya masa wa'azi ba tare da ka faɗi wannan ba.
To wane shi kuma yake cewa malam shin yaya hukuncin wanda baya son ya'ya da yawa kuma ba dan talauci ba sai dai kawai yake ji a ransa cewar baya son tara ya'ya da yawa, shin ya hukuncin hakan yake a shari'ar musulunci?
To wannan su ya'ya ni'ima ce daga Allah, kyauta ce, Allah kyauta yake kiran ya'ya. Allah subhanahu wataala ya kirawo ya'ya ba mutum ya'ya kyauta, ya kirawo su ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur, rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun habli min ladunka zurriyatan tayyiba wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa habna li sulayman daud. Duk inda Allah ya magana haihuwa ya da zai bawa sai ce ya masa kyauta kyauta kyauta, haka alqur'ani ya ta kiran ya'ya da yake ba mutum kyauta yake kiran su. To kaga daidai tambayar da take kamar ka ce yaya hukuncin wanda zai ce baya son kyautar Allah, daidai yake da ya hukuncin wanda baya son kyautar Allah. Sannan mu sani duk wanda Allah subhanahu wataala ya niyyar zai zo duniya baya da aka hana zuwan sa duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rai da Allah ya nufar halitta face ya halicce shi. Kuma Allah na iya sa mutum damuwa ko shi kadai ne, kakka dauka yawan ƴaƴa shi zai saka shiga damuwa, rashin yawan ƴaƴa shi zai saka zauna lafiya ba damuwa. Allah zai iya saka cikin damuwa ko da ba ka da kowa kai kadai ne, ko kuma ko da kai sai matarka sai ka ranka, Allah zai iya jarraba ka da ita matar ta zama maka bala'i ta zama ka alaƙaƙai, duk inda ka zauna ita kadai kake tunani da irin masifarta da kullakullan da take maka. Saboda haka ba ƴaƴan amma matar gatanin ta zama maka garek a hada ka da ƴaƴa 30 watakila sai ka sauna lafiya in akan ya zanto ita wannan guda ɗin. Saboda haka kada mutun ya shiga wata gona ta Ubangiji, kuma kullum bawa mumini ana so kyauta ta Allah zato ya da karmunanawa Allah zato munana Allah zato dabi'a ce ta munafiqai azzanina billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya yadhunnuna billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya azzanina billahi dhanna saw alaihim da'iratu saw. Kai zato mutun yana cikin wadanda suke munanawa Allah zato cewa in aka samu kaza ni zan shiga kaza ko dalili kaza zan rasa kaza ko zan samu kaza ko kaza zai wannan munana Allah zato ne baka san irin budin da Allah subhanahu wataala zai maka ba. Shi yasa a gurare daban-daban Allah ya gaya wa Laraba da suke kashe ƴaƴan saboda su dalilai ko na talauci ko na gujin koran kasai abin kunya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ko nahnu narzuquhum wa iyyakum da ku da su duk mu muke azarsa ku ba ku kuke ba su ba sai ta hanyar mu ba mu abinan kuma ba ku kuke ba kanku mu muke ba ku. Saboda Allah subhanahu wataala shi ya tada arziki kuma ya riga ya tada da roko wani mutum arzikin sa kamar da muke karanta hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa yaro tun yana ciki za umarci mala'ika daga ciki wa katib rizqihi rizqi shine abinda zai ci ya sha ya sutura ya kula da kansa shine rizqihi. To Allah ya rubuta masa ko me zai samu. Saboda haka in shi kadai Allah ya baka in Allah bai rubuta masa abinda zai samu da yawa ba wahala zai sha shi kadai ya kaifa amma kuma ya sha wahala. In kuma Allah ya rubuta masa zai samu ko su 100 ne Allah subhanahu wataala zai ba kowa abinda ya rubuta masa. Kai dai ka kyautata wa Allah zato. Allah yana cewa fi samai rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama yake don haka ba mai iya kare muku shi ba wani wanda zai iya tare muku arzikin ku in yazo sai ya same ku. To rashin kyautata wa Allah zato shi yake jawo wa Ubangiji subhanahu wataala ta jarraba mutane sai ga mutun gashi nan ba ƴaƴan amma kuma Allah ya jarrabe shi da abinda gare ya jarrabe shi da kuma wace irin jarraba ce da wannan. Na'am
tumana Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako. Sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin guta cikin wannan shiri ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 3604155 ko kuma cikin adireshin email na fatawainrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawain rahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Tamma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mai Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Ejira Sasan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa law anna katabna 'alayhim أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.